Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sarare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani sabon rahoton Majalisar Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar fadar shugaban Amurka ta White House suna kokarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia. A yau Laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin na ƙarshe dake hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Jam'iyya mai mulki ta kasar Uganda ta amince da shugaban kasar Yoweri Museveni a matsayin dan takara a zabe mai zuwa na shekarar 2021.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben INEC ta Najeriya ta amince yan takara su ci gaba da yakin neman zabe har zuwa ranar Juma'a. Bayan haka za ku ji cewa biyo bayan wannan matakin daga hukumar ta INEC na ci gaba da gudanar da yakin neman zabe, yan jam'iyyar APC da PRP a jihar Bauchi sun yaba da shi. Sannan za ku ji cewa jami'an tsaron yan sanda a jihar Ebonyi sun ce an maido da zaman lafiya a garin Izi da ke jihar bayan wata arangamar siyasa da ta faru a farkon makon nan. Muna kuma nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Wani sabon rahoton Majalisar Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar fadar shugaban Amurka ta White House suna kokarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya. Duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi ana cewa kada a yi hakan. Rahoto da aka fitar a jiya Talata na cewa kwamitin bincike a majalisa da Democrat ke jagoranta ya ce tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro Michael Flynn da wasu hadimansa biyu sun yi takashedi cewa kulla wannan shiri ya saba wa dokokin Amurka. Yan majalisa na Democrat da Republican bai daya suna nuna damuwa cewa Saudi Arabia za ta iya kare makaman nukiliya idan aka bata fasahar sarrafa nukiliya Amurka ba tare da sa mata ido ba. Kwamitin ya fara bincike a jiya Talata akan wannan bayanan, wasu da suka bashi bayanin sirri cewa sun ga wasu abubuwa na faruwa a fadar White House dangane da shawarar kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia. A yau Laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da na kashe da ke hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Akalla manyan motoci 8 ne suka dauki mutane daga birnin Bagos, wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake daga cikin irin wannan yankuna, yayin da dakarun da sojojin Amurka ke baiwa goyen baya ke ci gaba da kutsewa. Ba a bayyana ainihin yawan mutanen da suka iya barin garin ba a yau Laraba, ko kuma yawan fararen hulan da suke garin a birnin Bagos. Rundunar 'yan tawayen Kurdawa sun yi wa mayakan kungiyar 'yan ISIS gargadi na ƙarshe da miƙa wuya kafin a kai wani mummunan hari da zai share garin Bagos da 'yan tawayen. A jiya Talatar da ta gabata, jami'an kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu akan kimanin iyalai 200 da suka makale a garin Bagos. Sun ce 'yan bindigar ISIS sun hana mata da yara daga barin garin. Jam'iyya mai mulki ta ƙasar Uganda ta amince da shugaban ƙasar Yoweri Museveni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021. Jam'iyyar NRM ta ƙasar ta yi wannan shawara ne na zaɓen Museveni mai shekaru 74 bayan da shekara ta 2017 Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da kawar da dokar ƙayyade shekarun 'yan takara zuwa 75, wanda Kotun Tsarin Mulki ta Uganda ta amince da shi a watan Yulin bara. Wannan shi ne karo na biyu kenan da Majalisar Dokoki ta Ƙasar, wacce 'yan jam'iyyar NRM suka mamaye, ta canza tsarin mulkin Uganda don baiwa shugaba Museveni damar yayi tazarcewa bayan da aka kawar da tanadin ƙayyade tsawon mulkin shugaban ƙasa ga wa'adodi biyu. Shi dai shugaba Museveni tun shekarar 1986 yake kan karagar mulkin Uganda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da ake yi masa na ya umarci tsohon Attorney General ɗinsa da ya saka wani makarrabin shi Trump ɗin a cikin binciken wasu kuɗaɗe da aka biya wasu mata biyu a yayin yakin neman zaben shekarar 2016. An bayyana wannan zargi a jiya Talata da ta gabata a cikin jaridar New York Times, inda aka ce Trump ya nemi Matthew Whitaker ya sanya bincike a hannun Jeffrey Berman, wani lauya na yankin kudancin New York. Yayin da manema labarai suka tambayi shugaba Trump game da lamarin, Trump ya ce shi bai san da wannan ba, kuma wannan labaran ƙarya ne. Jaridar New York Times ta ce akwai jami'an gwamnatin Amurka da ke da musayar waya da aka yi tsakanin Trump da Whitaker akan wannan batu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wata takamaiman rana da aka sa na cimma yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar China. Ya ce tattaunawa na tafiya yadda ya kamata, in ji Trump, yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya Talata a fadar White House. Ya ce ba zai iya bada takamaiman lokaci ba akan wannan batu. Trump ya aje rana ɗaya ga watan Maris a ranar ƙarshe da zai yi ƙarin haraji na dala miliyan 200 akan kayan China daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun shirin zaɓe a Najeriya. A jiya ne hukumar zaben ƙasar ta INEC ta amince jam'iyyun siyasa su ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar Juma'a, tunda an ɗage zaben zuwa ranar Asabar 23 ga wannan watan. Ga wakiliyar muryar Amurka Aisha Ma'azu da ƙarin bayani.
Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce jam'iyyun siyasa za su iya ci gaba da yakin neman zaɓe kamar yadda doka ta ayyana. Shugaban hukumar Profesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka yayin da yake ganawa da 'yan jarida da sauran masu sa ido akan aikin zaɓe na ɓangarorin duniya daban-daban domin sanar da su irin shirin da hukumar take yi.
Abubuwan da suka faru baya ba za su sake faruwa ba a wannan karo. Sa'annan kuma akwai zaɓe mai zuwa na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da kuma shugabannin ƙananan hukumomi na babban birnin tarayya. Mun koyi darasi daga abin da ya faru a zaben da ya gabata, kuma ɗauki matakai. Za mu tabbatar cewa abin da ya faru makon jiya bai faru ba a zaɓe mai zuwa.
Da yake amsa tambayar manema labarai game da dalilin da ya sa ya sauya ra'ayi kan ci gaba da yaƙin neman zaɓe, Farfesa Mahmud ya ce
Well, to doka ce tace ɗan siyasa za su ci gaba da kamfe na neman kuri'an jama'a har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zabe. So mu abinda muka yi a baya shine muka duba dokar zabe. Dokar zabe tace idan an daga zabe aka sa sabon ranar za a sake yin zabe. To duk abubuwan da aka tsayi zayyana baya kafin zaben da aka daga to sune za a aiki a kansu. To daga baya kuma da muka duba sai aka jawo hankulan mu bisa cewa akwai wani bayani cikin tsarin mulki da ya ce a jam'iyyun siyasa za su ya ci gaba da campaign din an sa sabon ranar zabe har zuwa sa'o'i 24 kafin ranar zabe. Shi yasa hukumar zabe ta duba ta kuma amince.
Tunda aka daga zabe a ranar Asabar da ya wuce, ake ta raɗaɗin cewa an samu kayayyakin aikin zabe a hannun wasu da ba ma'aikatan hukumar ba.
A to wannan ban da masaniya, in ka sani kana da bayani sai ka bani, amma abuwa da ka yatsa watsa yanan gizo an watsa abubuwa da yawa.
Shugaban ta INEC ya ce, ina so in tabbatar wa duk masu ruwa da tsaki cewa za mu yi wannan aiki tsakanin mu da Allah, kuma mun tabbatar da cewa masu aikin zabe za su kasance a rumfunan zabe akan lokaci, kuma ba za a samu matsalar rashin kayan aiki a karkara ba. Da yake amsa tambaya akan zargin da manyan jam'iyyu suke masa, Farfesa Mahmud ya ce,
mu ba 'yan siyasa bane, aikin mu shirya zabe. Dama abin da aikin shirya zabe ga da shine jam'iyya daya za ta sukan ka, in ta gaji ɗayan sai ta dauka. So amma an ka samu dukkan jam'iyyun suna sukan mu, to mun yi kili a zuciyarmu cewa muna yin abin da ya dace mu yi.
A cikin hirar shi da sashen Hausa, kwararre kan harkokin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce,
a yi zaben dai mu ga an yi zaben lafiya. Ana yin zaben nan lafiya to a kafa karfar abinnan kwamiti wanda yake zai binciko ainihin gaskiya. Domin gaskiya ni duk dalilan da aka fada ni ba an gari dalili da na amince da shi ba. A binciko gaskiya hakikanin dalili kuma kowane ne wanda yake da hannu a hukunta shi.
Tunda hukumar zaben ta sanar da dakatar da zabe, ana saura 'yan sa'o'i a bude rumfunan zabe. 'Yan Najeriya suke ta bayyana fushinsu yayin da masu fashin baki da 'yan fafutuka suke gani an kuntatawa talakawa, kasancewar da dama sun tafi zuwa wasu jihohi da garuruwa da suka yi rajista ne domin kada kuri'arsu da ake gani da dama ba lallai ne su sake komawa ba. Aisha Mu'azu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma za mu je jihar Bauchi a Najeriya. Jam'iyyun APC da PRP a jihar sun jinjinawa hukumar zabe ta INEC a bisa matakin da ta dauka na dage zabe don ganin cewa an gudanar da ingantaccen zabe cikin kwanciyar hankali ranar Asabar mai zuwa a duk fadin kasar. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aika mana da wannan rahoton.
Shugabannin jam'iyyun PRP din da na APC sun ce ba da damar da hukumar INEC din ta yi wa jam'iyyu su ci gaba da gudanar da yakin neman zabe, abin ayaba ne. Da farko ga tabakin shugaban jam'iyyar PRP Alai Shehu Barauningi.
To mu da ma muna neman haka saboda ko jiya a radio a wani shiri da muka yi nace ban ga dalilin da za a dakatar da campaign ba tunda an daga ranar zabe. Doka da ma cewa ta yi awa 48 kafin zabe a dakatar da campaign. To tunda an daga zabe sai a daga wannan ma a bar mutane su yi kamfe.
Kana ganin wannan lokaci zai ba ku wata daman da yake da ba ku yi ba ne?
Sosai kuwa, musamman ma za mu da ɗan rashin jama'a su fito. Saboda an ɗaga zaɓen nan wasu gwiwa su za ta mutu, wasu gwiwa su za ta yi sanyi. To kaga akwai buƙatar a shiga a gaya wa jama'a. Ku fito fa, ku fito, ku yi haƙuri, ku fito. Ana neman gyara ne, in ba a yi haƙuri ba, ba za a yi gyara ba. Kar ku gaji. To kaga akwai buƙatar haka.
To ya za ka fassara min? Wato dage wannan zabe da aka yi, shin akwai wani abin da kuke ganin zai faru zabe?
Mu gaskiya mun gamsu da dalilan da suka bayar. Dalilan da suka bayar karɓaɓɓu ne, ba irin dalilan da aka daga zabe lokacin Jonathan ba. Kasa lokacin Jonathan gwamnati ce ta ce a daga, ta biyo INEC umarni cewa ba tsaro, yadda aka kira shugabannin sashi daban-daban na tsaro. Sai aka yi taro da su, aka tattauna da su, aka ce ba tsaro. Kaga wannan gwamnati ce ta daga, kuma kowa ya san manufarsu. Wannan kuwa gwamnati ba ta san ma za a daga ba. Shi kansa shugaban kasa ya ce ya karɓi abun ma da bazata. Saboda haka mun gamsu da dalilan da suka bayar, kuma muna fata Allah ya sa haka shi ya fi alheri wa jam'iyyar PRP, wa jihar Bauchi, wa Najeriya gaba ɗaya.
Ita ma nata taron manema labaran. Jam'iyyar APC kungiyar 'yan takara ta bakin kakakinta Alhaji Ahmed Saleh Jarmajo ya yi ba ne da sake samun damar gudanar da campaign.
Sunana Ahmed Saleh Jarmajo, to alhamdulillah wannan mu dai wanda muke APC Assurance Forum Misau Local Government Chapter da ma jama'ar mu ta masarautar Misau da ma zance Bauchi State baki daya cikin iko Allah mun karbi wannan hannu bibbiyu kuma mu muna ga samun dama ne na mu sake ja da bamu mai damara kuma shi dage wannan alheri ne kuma mu mutanen APC Assurance Forum in ka tuna a satin da za a yi zaben nan akwai gangami da muka shirya wanda kuma duk wanda ya ga wannan gangami insha Allah ya san an yi gangami akan wannan bawan Allah an nuna masa soyayya kuma mun nuna shirin mu akan cewa inda an yi wannan zabe na 16 daga watan Fabrairu 2019 insha Allah ba abin da zai hana shi cin nasara
shugabannin jam'iyyar PRP da na APC ke bayyana ra'ayinsu game da batun bada damar gudanar da campaign don zaben da za a gudanar a ranar Asabar 23 ga wannan wata Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma zamu je kudancin Nigeria. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta ce an maido da zaman lafiya a garin Izi da ke jihar bayan barkewar wani rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a farkon wannan makon wanda ya yi sanadiyar kone-konen gidaje da asarar dukiyoyi. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton.
Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Obiano Jiwada ta karyata adadin gidajen da aka kona da cewa gidaje 6 ne aka kona ba gidaje 30 ba kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka ruwaito.
It's not 30 houses but 6 houses by the commissioner of police CP Awosola was today personally undertook crisis visit.
Ta ce gidaje 6 ne aka kona ba gidaje 30 ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar a Awosola wutun da yadda kansa ya ziyarci garin don gane ma idanunsa gaskiyar lamarin inda ya gana da wasu masu ruwa da tsaki na garin da kuma waɗanda al'amarin ya shafa. Ya kuma tabbatar musu cewa zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da adalci da kuma cafke duk waɗanda ke da hannu a rura wutar rikicin. Ta dai ƙara da kira ga al'ummar garin da su taimaka gwargwadon hali wajen kama waɗanda suka haddasa rikicin. Yayin da ta ba da tabbacin cewa yanzu an samu kwanciyar hankali da lumana a garin. Yanzu gwamnatin jihar ta ce tana kan ɗaukar kwakwarar mataki don magance irin waɗannan tashin-tashina. Kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo, mai magana da yawun gwamna Dave Umahi na jihar, ya shaida wa muryar Amurka.
We are working on it. The governor has set up a committee to look into it. And today he's visiting the community personally.
Yace yanzu muna kan maganar ne. Gwamnatin jihar ya kafa kwamitin da zai binciki lamarin. Yau zai ziyarci garin da kansa don warware bakin zaren lamarin. Ya kuma buƙaci ma'aikatan tsaro a jihar su zage dantse don magance matsalolin tsaro da kan barke tsakanin magoyan bayan 'yan siyasa da kuma jam'iyyun nasu, musamman dai a wannan lokacin zabe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka. Daga Owerri, Nigeria.
Zauna lafiya, al'umma ta kansa ta kujiya. Zama lau lafiya shine cigaban Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Dr. Sufiano Maibiyar na asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC to gani kai idan ɗiyan talaka suna so su masu amfani da wannan tallafi ya kamata ina kamata su yi
to bazan iya cewa ga inda ya kamata su je ba sai dai kawai na san cewa dai akwai foundation da ake kuma suna da office a cikin Najeriya daban-daban a wurare daban-daban a jihohi daban-daban
amma na Sufiano so daga nan kuma sai kace sai ka je a Malaysia me ka karanta da kaje a Malaysia
to a Malaysia na karanta harkar computer science kenan kimiyyar na'ura mai kwakwalwa kenan ko to shi naje na karanta
da to can ma kenan taimakon da ka samu daga wannan bawan Allah ne wanda ya taimaka maka da kaje can kaga wasu ƴan Najeriya ko ƴan Niger ko ƴan Kamaru
mara ko ƴan Najeriya da yawa dan ko lokacin da muka tafi kusan mun 12 ne muka tafi daga wannan tafiyar farko da muka yi daga gida kuma mu 12 nan duka mun je mun karanta bangarori daban-daban wasu sun karanta computer science din irin wasu kuma sun karanta engineering wasu sun karanta kuma other courses na bangaren harkar ilimi kaman management da sauransu wannan farkon tafiyar mu kenan bayan mu da muka tafi akwai wasu kuma da suka biyo bayan mu wanda sun fi mu yawa akalla sun kusa su 20 haka dai
ka zan kare maka tambayar nan ma a Malaysia yanzu kamar akwai wasu dalibai na Niger Nigeria ko kamar da Chad su ma wanda suna so su je Malaysia su samu irin wannan scholarship ta akwai scholarship da ake ba da ake turowa kamar yanzu a kasashen mu
gaskiya ba na jin suna bada scholarship waɗannan kasashen san sai dai mutum ya biya daga ajiyarsa in ya je karatu can waɗannan kasashen ban sani ba ko yanzu sun fara amma lokacin da muka yi karatu gaskiya ba sa bada wani tallafi na karatu akwai kuma ƴan kasashe da dama da suke zuwa can amma gaskiya mutanen kamar irin su Niger, Chad, Kamaru ba su cika zuwa can ba ƴan Najeriya dai mu muka fi yawa a can kasashen su Malaysia sai kuma ƴan kasashe irin su Botswana haka da suke zuwa su ma da irin ƴan su Kenya kuma suna zuwa matuka da gaske.
Na ji an ce akwai jami'a da ke ce ma Islamic International University ta Malaysia wadda an ce tana tura dalibai me za ka iya cewa kan wannan jami'a?
To ita wannan jami'ar gaskiya takan dan bada tallafi na samu labari amma ba wani sosai bane kuma yawanci tana bayarwa ne ga masu karatu na irin master haka program to wannan ita jami'a ce ta harkar ba abin da ba a yi a cikin wannan jami'ar ba wai kawai harkar addini kawai ake yi ba ana yin harkar addini din abin da ya shafi Quranic studies irin su tafsiri hadith da sauransu sannan kuma ana yin harkar boko da kimiya da fasaha engineering da sauransu duka ana yi
a takaice ka san sunan wannan jami'a wani lakabi ake bata
ba zan iya tuna lakabin da ake bata ba illa iyaka kawai na san ta da Islamic University of ta Malaysia
dan na san
shekarun da dan dama
a Niger ma muna da irin wannan jami'a ana ce mata University of Sai
na'am
a Niger ta to daga nan Malaysia ne ka karanta ka san master ne ko PhD kai
well nayi karatun degree na farko kenan kamar da na ga maka naje polytechnic na diploma da na gama sai naje kuma nayi degree na farko a can kan harkar computer din to da na dawo nan Amurka ne na zo na yi kuma degree ne
ke kenan daga nan Malaysia sai ka je Nigeria kuma daga Nigeria sai ka zo nan Amurka
haka abin yake
to zuwan ka nan Amurka shi ma wannan ban Allah shi taimaka maka
kwarai kuwa
da ka zo nan to kace ka karanta computer science ne ka karanta ko ku
to da na zo nan Amurka na na karanta masters da farko a business intelligence masters of science ne akan harkar kasuwanci so kuma wannan masters yana kaman shi ma harkar computer ne domin kwasa-kwasan da zaka yi suna da alaka da kwasa-kwasai na computer fanni ne wanda kake iya gane kamar ka ce economics yadda suke bi su gano tattalin arziki ko ko tattalin ainihin kasuwanci yaya za a yi kasuwanci kada ya shiga cikin matsala a wasu shekaru masu zuwa kamar ka ce yana dubawa ne ta wace hanya ne za a bi domin a ga cewa hankar kasuwanci da business ba a samu matsala ba ko karyewar jari ko shiga cikin hadururruka na kasuwanci so amma shi ta business intelligence nan da yake na science ne ana amfani da computer ne na'ura da kwakwalwa saboda an kalu da yanzu kusan a ce economics a duniya zaka ga cewa masana tattali suna yawanci samun matsaloli ko failure a irin hasashe da suka yi so wannan karatu da nayi zai ba mu dama ta hanyar computer tunda yanzu komai ya koma harkar na'ura mai kwakwalwa a iya ganowa kamar ai projecting cewa me zai kasuwanci zai iya kasancewa ya kamata ya kasance me ya kamata a yi domin a kaucewa fadawa ga hadururruka na kasuwanci ya rushe wannan manya-manyan kamfanunuka da suke nan a duniya su shine irin yanzu mutanen da suke dauka aiki suke amfani da su maimakon daukan masu harkar economics da sauransu domin su amfani da na'urar mai kwakwalwa din a gano ta wani hanyoyi ne za a bunkasa wannan kasuwanci din kuma ba a samu fadawa cikin matsala ba.
To Dr. Sufiano Maibiyar, lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba, ka ci gaba da mana wannan bayani. Masauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Dr. Sufiano Maibiyar, dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adidi Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdul Aziz Adidi Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Galin Surajin Faki, yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, da Allah ku bani dama in yitar da Allah wadai da kisan gillar da wasu yan bindiga suka yi wa Fulani makiyaya a garin hukumar Kajuru ta jihar Kaduna. A ƙarshe muna addu'a Allah kawo mana zaman lafiya a jihar mu ta Kaduna da sauran sassan Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, yace assalamu alaikum VOA Hausa, muna fatan bada umurnin rage farashin man fetur din da kungiyar da ke rarraba man fetur a Najeriya ta bada. Umurnin zai taimaka wurin zirga-zirga da ababen hawa musamman wanda suka shafi harkokin zabe. Sako na gaba na cewa salamu VOA Hausa, farmaki da wasu 'yan bindiga suka kai wa sojoji kan hanyar Agadez zuwa Dirku wani abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sako daga Usaina Umar Fareba Gashuwa. Sako da ke biye kuwa na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga 'yan uwana matasan Najeriya cewa kada su yarda bata gari 'yan siyasa sai amfani da su wajen 'yan bangar siyasa da kuma sayan kuri'unsu, domin kuri'unsu shine 'yancinsu. Daga Alhaji Mele Yusuf Ali a jihar Yobe. Wannan sako da cewa assalamu alaikum VOA Hausa, hakika muna fatan Allah ya sa wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari zai yi da gwamnonin jihohin Kaduna, Borno da Yobe akan matsalar tsaro, ganawar ta lalubo hanyoyin magance wannan matsalar. Amin. Sako daga Kadora Digaga dan Fulani Warji. Wannan sako ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam, yace assalamu alaikum VOA Hausa, a yau na rubuto muku wasika ta ce akan cece kuce da ake ci gaba da yi akan kalaman shugaba Muhammadu Buhari akan masu satar akwatin zabe. A gaskiya wannan san bai dace ba, mu dai fatar mu Allah ya sa a gudanar da zabe lafiya.
Tuma dalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wani sabon rahoton Majalisar Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'ar shugaban Amurka ta fadar White House suna kokarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudi Arabia da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya, duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi. A yau Laraba ne wasu jerin gwanan manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da ake yaki na hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Akalla manyan motoci 8 ne suka dauki mutane daga garin Baghouz, wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irin su da ake yi daga irin wannan yankuna, yayin da dakarun sojin Amurka ke baiwa goyen baya ke ci gaba da kutsawa. Jam'iyyar mai mulki ta kasar Uganda ta amince da shugaban kasar Yoweri Museveni.
To masauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.